الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدها دواء أولا سافية تلا ربا يو بير قوة الرمضان bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 wanda kuma ya dace da shi daga watan 4 hijiran miladiya 2022 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta bacciya mun tsaya ne a aya ta 5 cikin wannan sura mai albarka suratu an-nisa yau zamu tashi a ainihin aya ta 5 din sannan mu shiga aya ta 6 kafin nan akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya na farko ko mai tambaya ta farko tana cewa ta yi shekara 5 bata azumi saboda dalilin rashin lafiya na walsa wanda tsawon wannan shekara 5 ba ta azumi amma yanzu ta warke to tambayen ta shine kamar shekara 5 da suka wuce ba ta azumi ciyarwa take yi yanzu kuma ta warke ta dawo tana iya yin azumi to shin za ta rama wadancan shekaru 5 din ne ko kuma ya za ta yi azumi 150 kenan ko idan mun dauki wata kwana 30-30 to ina ganin watakila a wancan lokacin aifatawa aka baki kila wani kika tambaya yace ki dinga ciyarwa a madadin azumi bana tsammanin kawai da tunanin ki kai wannan abu kila ko kin tambaya ko an tambaya miki dai daga cikin biyu to abu na farko shine shi ciyarwa na azumi idan mutum bashi da lafiya ba ciyarwa yake ba zai sha azumi ne duk lokacin da Allah bashi lafiya ya rama kadai marar lafiyan da ake bashi azumi sai in rashin lafiyan da likitoci suka ce zai wahala mutun ya warke akwai irin wannan akuma su ciwon suga ko ulsa ko asma wanda yana kai matakin da likitoci sun yanke kauna cewar kai wannan zai wahala ya warke to a irin wannan yanayin ana ba mutun daman ya ji azumi ya dinga ciyarwa ina magana akan rashin lafiya ina fata an gane amma matukar ana tsamman mutun zai warke ana ta fama da magani haka mutun zai yi ta hakuri har sai lokacin da ya warke daga nan ya dinga biyan azumin kadan kadan har ya gama biya gaba ɗaya komai yawan su wannan dai shine to idan wancan fatawan farko da aka baki ko kuma kila a lokacin an ce ne zai wahala wal sannan ta warke kawai ki ajiye azumi shi yasa kika ajiye kuma kina ciyarwa shikenan babu komai dama waraka a hannun Allah yake su masu magani tsammani suke za a warke ko ba za a warke ba amma ganin dama Allah kuma sai a warke a kasashen da aka ci gaba likitoci suna iya ce maka saura maka wata uku a duniya kuma yana faruwa in suka ce ma saura ma wata kaza ko kwana kaza wani ma za a ce saura awanni kaza ya rasu to a irin wannan mafi yawa yana faruwa kaga mutum bai tashi ba kaman cikin yan watanni kadan akwai Alhaji Sani kanin Aliko Dangote ne kowa da ya san Dangote a Najeriya akwai kanin shi da bashi da lafiya aka kai shi jinya kasan America ya jima yana jinya a can bayan ya rasu sai shi Dangote ke bada labari dangane da kaman damuwan da ya shiga aka rasuwan kanin nashi sai ce ba abin da ya tayar masa da hankali kaman lokacin da aka ce masa kanin shi saura masa awa kaza ya rasu yace da shi da mahaifiyarsu Hajiya Mariya dan tata suna zaune a cikin ɗakin suna kallo ga agogo yana bugawa saura awa kaza ya rasu har aka zo saura minti kaza ya rasu yace babu tashi hankali a duniya kaman wannan kaga inda kudi na sayar rayuwa ko rai 100 za a iya siya mishi amma yace haka a gaban su wannan kanin nashi ya rasu. Ina fata an gane akwai wani aboki na da haka ya faru da shi kaman shekara kusan 2 da suka wuce, aka ce masa saura wata 6 ya rasu. Duk da ya haura wata 6 amma bai kai wata 10 ba dai Allah ya karbi rayuwar shi. To amma kuma naga mutumin da aka ce masa saura wata kaza ya rasu sai dai shekara 18 yana rayi, kuma likitoci ne kwararru. Ina fata an gane wannan yana nuna maka rayuwar hannun Allah take, ta iya yiwuwa su faɗa abin ya faru ko kuma akasin haka ya faru. To idan likitoci suka ce mutum ba zai warke ba ya ajiye azumi, ya halatta ya ajiye wannan da fatawar likitoci ake aiki. To amma cikin hakan kuma sai Allah saka haɗu da wani mai magani, kila ma na gargajiya ne, ya baka magani da ikon Allah kawai sai ka warke, shikenan azumin da ka ciyar ba za ka rama shi ba. Ina fata an gane. Sai wannan mai tambaya, tambayan da yawa kaman wasika, tambaya 1, 2, 3, 4, 5 ba ta so ayi tafsirin nan nake ga. Tambayoyin ga sunan kama haka. Na farko ta fara ne da cewar kafin watan Ramadan kaman kudin da ke hannunta ne sabin shi bai kai zakka ba, amma yanzu kuma ya kai zakka, haji ya ce kenan. To shin in za ta fidda zakkan yanzu ne ko sai bayan shekara daya? Ana fidda zakka ne idan kudi ya kai nisabi, misali a ce zakka 10,000 ne, misali fa ba 10,000 bane, sai a yau ka tara kudin da kai 10,000, to yana cika 10,000 yau 5 ga watan Ramadan, to zakka yana kan shi ne ran 5 ga watan Ramadan next year, wata shekara. Ina fata an gane. Amma idan misali yau kudinka ya kai 100,000 shine nisabin zakka, to daga ranan kudin ya hau layin zakka amma sai wata shekara, amma duk abin da ya karu akai yana cikin zakka din. Ko da zakkan saura kwana daya lissafin ya cika sai miliyan ta karu akai, wannan miliyan din tana cikin zakka. Kun gane wannan abin da kyau? Ba za ka ce ba wannan ita jiya ta zo zakkan ta sai wani shekara, duk kudin da ya shiga cikin wannan zakka ya hau kan shi. Ina fata an fahimta. Wannan dai shine tambayanta na farko. Tambayanta na biyu, ina ga kaman na amsa shi cikin magana, watakila abin kaman ba kaya bane ba, ba kudi bane ba, kaman kadara ne. Ta ce wai za a yi lissafi da asalin yadda aka sai kayan ne ko kuma kaga watakila kadara ne kenan. Na? Ko ce zannuwa take sayarwa? To kawai dai randa lissafin zakkan nan ya kama akan wannan za a tafi. Ina fata an gane. Ina ga wannan amsa insha Allah ta amsa wannan tambayar nata. In kin tashi lissafi kuma zaki lissafi ne da kawai abin da ke hannu, shi randa aka za a fidda zakka ba a lissafi da nawa aka sai kayan shekara da ta wuce, za a yi lissafi ne kawai nawa ne kudin kayan a yanzu. Kun gane ko? Idan ka sai abu misali naira 100,000, zaka fidda zakkan shi wata shekara kuma ya kai 150,000 ko 200,000, akan wannan dai lissafi yake ba akan asalin abin da ka saya ba. Za a yi amfani da kudin zakkan a sayi waɗansu ababe kamar shinkafa ko zannuwa a raba mutane ko a kai ayi aikin masallaci ko makarantu, kudin zakka mutane ake bawa. Ina fata an gane. Haka kawai mutum na son kudi ba za ka ɗauko shinkafa ka bashi ba. So ake ɗauki kuɗi a bawa mutum. Kuɗin zakka baka ta tasarrufi a cikin shi. Tasarrufi shine ka ce ni kaza zan yi da shi. Baka dan kuɗin zakka ba naka bane ba. Shine abin da mutane ba su gane ba. Kuɗin zakka baka da ikon komai akan shi. Ba za ka ce abin da na ga dama zan yi da shi ba, ka ɗauki kuɗin zakka mutane suna bukata ka je ka gina masallaci. Wallahi haramun ne. Ba wanda ya saka wannan abu. Masallaci da kudin mutane za a tara a gina ko wani ya gina, amma ba da kudin zakka ba. Kudin zakka ba na gina masallaci bane ba, ba na ge mutane suna jin yunwa kana gina masallaci, ya za a yi sallan to? Sai a ta sujjadan kabli da ba'adi kawai. Wannan shine gaskiyar magana. A koma su yi amma kuskure ne. Allah jikan Malam Jafar ya sha fada akan irin wannan abu, sai mutum ya zo gyara musu masallaci ya ce da kudin zakka ne. A takaice da kudin zakka waɗanda Allah ya ce a ba mutum 8 ne, su za ka bawa, baka ba outside waɗannan mutane 8 ɗin ma. Wannan kenan. kawai a takaice mabukata ake dauka a bawa. Sannan tambayin ta ta hudu ma na amsa ta a cikin maganar da ne insha Allah. Ci aka tashi lissafin zakka abinda ke hannu a yau da shi ake lissafi. Tambayin ta na gaba ta ce wai za mace za ta iya ba wa mijinta zakka ko danta? Ya halatta mace ta ba wa mijinta zakka da ittifakin malamai. Idan mijin ki na cikin waɗanda ya halatta ba su zakka saboda mabukaci ne, ke kin fi shi kuɗi, Allah ji ganshi da rahama, ya halatta ki ba shi. Ina fata an gane, kuma kar ki masa gori dan Allah, dan nan matsalan take. Da ci ani nake rike da gidan ma. Amma da haramun ne ka ba shi zakka, ina fata an gane. Danka da iyayenka ba sa cikin wanda zaka ba su zakka. Malamai suka ce da danka da mahaifiya da mahaifi dukkan su ba sa cikin wanda ya halatta ka ba wa zakka. Zakka kana ba wani ne daban, kaman kaninka kana iya ba shi zakka, yayenka ma kana iya ba shi zakka, dan ba haƙƙinka bane ka ciyar da shi. Ina fata an gane, ciyar da yayenka da kaninka ba haƙƙinka bane ba, amma danka da iyayenka kuma wajibi ne ka ciyar da su. Kun fahimci wannan abin da kyau? Su waɗancan abu ne mai kyau ka taimake su, in ba su da hali lalle ka ciyar da su, amma haƙƙin ba daidai yake da haƙƙin ɗa ko iyaye ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? Haka nan miji baya ba matar shi zakka shi kuma, domin ciyar da ita haƙƙi ne akan shi. Kun gane wannan abin da kyau? Amma ita matar ba haƙƙi bane ta ciyar da mijinta, shi yasa ya halatta ta bashi zakka. Abdullahi bin Mas'ud, Allah kara masa yarda, matar shi za ta fitar zakka, yace ta bashi, ita ce ba za ta bashi ba, yace ai baki isa ba. Haka kawai ina ganin abu a kai wani gida, aka tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce ya halatta ki bashi zakka. An fahimci wannan abin da kyau. Amma akwai wuri daya inda ya halatta ka ba wa danka zakka da iyayenka, wuri ɗaya ne tak. Shine suka ce idan ana bin shi bashi, bashin da ba yanda za a iya biya, kila ma za a iya ɗaure shi akan wannan bashin, kai kuma baka da tsuran kuɗin da za ka ɗauka ka biya wannan bashin, ko kuma kana da shi za ka iya takura, misali za ka taɓa ko jarinka ko makamancin haka, sai ka zo lokacin fidda zakka ya halatta nan ka fidda zakka ka bashi kawai dan a biya wannan bashin. Kun gane wannan abin da kyau? A nan ne kaɗai ya halatta ɗa ko iyaye ka ba su zakka. Kun fahimci wannan abin da kyau? Allah ya sa mu dace. Sai ta ce salatu tasbihi, idan mutum ya tsallake guda ɗaya ta yaya zai gyara ta? Salatu tasbihi wata salla ce wacce akwai sabanin malamai akai, al'asalu ma ni bana fatawa akan ta saboda sabanin mahar ya yawa, da wanda suka ce ayi, da wanda suka ce kar ayi, da su albani da suka ce hadisin ya inganta, da malaman da suka masa raddi irin su Muqbil, irin su Mustafa al-Aidawi suka ce hadisin bai inganta ba. Wallahi a'lam, ire-iren waɗannan abubuwan bana fatawa akan su gaskiya. Salatul tasbihi ba sallah ce da malaman musulunci suka ittifaki kan halaccin ta ba saboda rashin ingancin hadisin. Ina fata an gana cikin mu'asirun malamai na wannan zamanin, kusan Albani shine a gaba, Imam Albani Allah mishi rahama wajen tallata wannan sallah. Amma tun da can malamai sun dewa sun yi fatawa akan rashin ingancin hadisin. To duk hadisin da ake da matukar sabani akai, to gaskiya bana fatawa akan irin waɗannan abubuwan, kuma ni ban taɓa yi ba kuma bana yi. Allah ya sa mu dace. Akwai sallauli da dama da za ka yi ka samu lada, galibi hadisan falala waɗanda ba su inganta ba sun ninninka waɗanda suka inganta yawa. Ahmad ibn Hanbal ya ce wurare guda biyu nan ne aka fi yin ƙarya a musulunci, da wajen tarihi da wajen falala. A ce ma in kai kaza za ka samu ladan annabawa 70, kai ma hukacin ina ne? Annabi 70 fa, ai wallahi ko rabin sahabi ba za ka samu ba, balle annabi har kuma 70. A ce ga wata sallah in kai za a baka ladan hajji da umra guda 1000 taya, duk waɗannan hadisan galibin su ba su inganta ba. A ce ga wata sallah in kai ta za ka samu ladan arfa sau kaza, Allah ya sa mu dace. Ko ga wani salati da fi Qur'ani, duk irin waɗannan kawai hayaniya ne. Sai tambaya ta ƙarshe, wata na sallan asham ta yi raka'a biyu marjadin ta zauna sai ta miƙe. Idan kana sallan asham ko kowace irin sallan nafila, in dai ba nafilan da yake da iyaka bane kamar rak'atan al-fajri wanda sharaka biyu ne ba a karawa, amma kau kana yin wata nafila na samun lada ko asham ko wani abu da kai rak'a biyu marjadin ka zauna sai ka miƙe bisa mantuwa, to kar ka dawo ka ci gaba da sallan ka sai kai rak'a hudu, sannan sai mutun ya zauna ya tahiyya ya sallama babu sujjadan qabli ko ba'di akan shi. Ku rike wannan abin da kyau. Kana sallan asham kai raka'a biyu ko kin yi raka'a biyu madadin ki zauna sai kika miƙe, to kawai kar ki dawo sai ki ci gaba da sallan ki ƙara raka'a daya ki ƙara raka'a daya zama hudu kenan, sai ki zauna ki tahiyya ki sallama babu sujjadan qabli ko ba'di kuma sallan ta yi insha Allah. Za na rubuto tambaya na rubuto kada wannan yayi yawa, sai yau a rubuto biyu jibi a rubuto har ina fata an gane. Allah ya sa mu dace. Za mu tashi farkon aya ta biyar sai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لهم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا
Ubangije ce wala tutu sufaha, kar ku ba wawaye amwalakum dukiyoyinku. Je mun faɗa cewa wawaye anan imma ya zama yara ƙanana ko kuma mutumin da yake babba ne wurin shekaru amma kuma yaro ne wurin hankali. Amwalakum, Allah ya ce dukiyoyinku, duk da dukiyar tasu ce amma saboda dukiya galibi ba ta mutum ɗaya bane, dukiya ta mutane da yawa ne. In kana da kuɗi ba kai kadai ke amfana da wannan kuɗin ba, sai Allah ya ce dukiyoyinku allati ja'ala Allahu lakum qiyama ko qiyaman, dukiyan da Allah ya sanya suka zama su ne kashin bayan rayuwanku. Warzuquhum fiha, ku azurta su a cikin wannan dukiyan da ake juyawa a dinga daukar riba a ciki ana taimaka musu da shi ko ana biya musu waɗansu bukatu. Shi yasa Allah ya ce fiha bai ce minha ba. Waksuhum, sannan ku musu sutura a ciki. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku dinga faɗa musu magana mai daɗi. Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da mu zamto masu daddaɗan magana. Duk wanda za ka yi magana da shi, sama yake da kai ko ƙasa yake da kai, a wurin shekaru ko wurin matsayi na rayuwa, kar ka rena shi, kar ka wulakanta shi, ka masa magana mai daɗi. Allah ya ce wa qulu lin-nasi husnan, ku dinga faɗa wa mutane daddaɗan magana kyakkyawa. Yana daga cikin abin da Allah ke so ka zanto mai linul kalami, tattausan magana, kar ka zamo mai kaushin zuciya, mai ainihin iya bakar magana. Akwai wanda har ma za a ce ai wani ya iya bakar magana ko wanci ta iya bakar magana, wannan ba burgewa bane ba, hasali ma abu ne da Allah da manzo suka yi hani da ayi shi. Sai Allah ya ce
wa bijalul yatama hatta فإن آلستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا
Ubangiji ya dauke mu daga wani labarin ko wani hukuncin zuwa wani hukunci. Allah ce wabtalul yatama ku jarrabi marayu, bi ma'ana ku musu jarrabawa, hatta idza balagun nikah, har zuwa lokacin da za su balaga, har zuwa lokacin da za su kai a aurar da su ko su yi aure. Fa in anastum minhum rushdan, idan kun fahimci ko kun hararo shari'a a tattare da su, fadfa'u ilaihim amwalahum, sai ku mika musu dukiyoyin su. Abinda wannan ayan take nufi shine, idan aka baka amana na tsaro ko rikon dukiyar maraya, an ce a lokacin da yake yaro karka bashi wannan dukiyan dan zai hallaka ta saboda yana da karancin hankali, kai aka dora wa kula da wannan dukiyan da sarrafa ta, kai duk abin da zaka yi dan ta dinga karuwa saboda ka taimake rayuwar shi a lokacin da ya girma. To a lokacin da yake girma ya halatta ka jarraba shi. Jarrabawan shine ka dau wani kudi ka bashi, ka ce gashi nan ka juya wannan kudin, a nan zaka gane shin yana da nisu wanda za a danka masa dukiya ko bai da shi. Idan ka bashi wannan kudin ko wani kaso daga cikin gadon shi, sai kaga ya salwantar da shi, yayi almubazzaranci, ya tarwatsar da wannan dukiyan, to daga daidai wannan lokacin ka san wannan har yanzu bashi da hankali. Amma idan ka bashi kaga ya alkinta, ya shiga wani harkan kasuwa, ana samun ci gaba, to sai ka ce lalle wani yayi hankali, ya san darajar kudi. To idan ka fahimci haka, fadfa'u ilaihim amwalahum, sai ka ce to wane ko wance, to ga kudinka nan naira 100,000 kaza, ko naira miliyan kaza, ko ga filinka a wuri kaza, ko ga gida a wuri kaza, daga yau na mika ma dukiyanka dan kana da hankalin da zaka kula da wannan dukiya. Amma kafin ka bashi, ka tabbatar da in ka bashi ba zai salawatar da dukiyan ba. Kaga anan saboda rahama na Allah subhanahu wataala, a tun yana yaron so ake ka taimake shi har bayan ya girma, ka taimaka mishi yanda zai ci gaba, ba ka taimaka ba wajen lalacewar dukiyar shi. Musamman kuma shine abin da ke faruwa a yau game da baffanu ko kawunai, in aka ba su amanan dukiyar marayu, kafin ya girma sun lalata dukiyan, sun salwantar da shi. Ita uwar ba ta da iko a kai, ai ni babban shi ne fa ni yayan baban shi ne. Ina fata an gane. Zai karfa, zai karfen kafa, zai nuna matafin karfi saboda kaman doka ta bashi dama. To idan kai wannan ka sani, idan kana da karfi a kanta, kai kuma Allah na da karfi a kanka subhanahu wataala. Allah ce wala ta'kuluha, kar ku ci dukiyar marayu, israfan, ta hanyar almubazzaranci, wa bidaran, da kuma gaggawan dukiyar ta lalace an yakbaru tun kafin su girma. Nan Allah na jan hankalin waɗanda aka ba su amanan dukiyar marayu, kar su ci dukiyar ta hanyar almubazzaranci, ko kuma ko da ba shi yake ci da kanshi ba, ya dinga masa wani hidiman da yaron baya bukata, ya dinga almubazzaranci da dukiyan amma yaron yake wani abu saboda yana gaggawa, yana so kafin yaron ya girma a ce abun ya kare, da an tambaye shi to ai kaza na mishi, saboda yana hasada a ce yaron ya girma ko yarinyan ta girma ta samu arzikin da aka bar mata. Allah ce kar ku yi haka. Wa man kana ganiyan, duk wanda yake mawadaci ne, an bashi rikon dukiyar maraya yana juya masa, falyastafif, to ya kame, kada ya taba komai a ciki. Wa man kana faqiran, wanda kuma ya zamo talaka ne, shi ma ta kansa yake, falyakul bil ma'ruf, ya halatta ci daga cikin riban da ake samu, bil ma'rufi, amma ta hanya sananniya a shari'a, ta hanyar ta dace. Ma'anan wannan magana shine, idan aka dauki kudin maraya aka baka, ka rike mishi ko ka ajiye mishi ko ka juya mishi, kila kudin da aka baka naira miliyan 1 ne ko naira miliyan 2 ne, amma kai kana da jarin yafi naira miliyan 20 ko makamancin haka, to duk riban da ake samu Allah ce karka taba, ka dinga sawa cikin uwar kudin, shi ma kudin shi na karuwa. Wannan shine abin da Allah ce kai, domin ka'ida na kasuwanci, idan mutum ya dau kudi ya baka ka juya, to dama abu uku ake. Kudin din aka samu riba, ana raba riban ne kashi uku, kashi daya kai da kake juya kudin ka dauka, kashi daya kuma shi wanda yake da jarin ya dauka, daya kuma a kara cikin uwar kudi. Ina fata an gane. Ko kuma bisa sharadin da ku kuka amince kuke tafiya akan shi. To idan kana da kuɗi kafi ƙarfin wannan dukiyar marayan, kar ma ai wannan shar'in da kace kawai ni zan taimaka mishi bana buƙatan komai, duk riban da ka samu zan ƙara cikin uwar kuɗin shi. Idan kuma kai ma mabukaci ne, kai ma ta kanka kake, to a wannan lokacin fal ya'kul bil ma'ruf, ya halatta ka ci daga cikin riban da ake samu, amma kai abin da ya dace ta hanyar da ta dace a shari'ar musulunci. Allah sai ya ce fa idza dafatum ilaihim amwalahum, idan yara suka girma suka mallaki hankalinsu, sai kuka miƙa musu amanan da aka baku na dukiyansu, fa ashhidu alaihim, to ka tara mutane shaidu kace to wane da wance daga cikin dangi ko makamancin haka, kun san akwai kudin wane ko kudin wance a gona wanda babanta ko babarta ta mutu ta bar mata, to yanzu sun girma ko ya girma ko ta girma sun mallaki hankalinsu, to ga wannan kudin na mayar musu da shi. Kar kai abu tsakanin kai da shi kadai marayan ko kai da su kadai, dole a samu shaidu. Saboda me? Saboda gudun abin da zai je ya dawo. An gane ko? Asali abin da aka bari musu naira kaza ne, to yau kudin ya kai kaza, gashi nan na basu. Allah ce fa ashidu alaihim, ku kafa shaidu akan su, wa kafa billahi hasiba. Allah ya kulla ayan da cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya isa mai hisabi, zai bi diddigin komai, dan komai ya rubuce shi, ya san abin da kai mai kyau ko mara kyau, kuma zai tashe ka zai maka hisabi akan wannan. A kullun a rayuwa babban abin da ke da muhimmanci ga musulmi shine ka sani duk abin da kai Allah zai tambaye ka, fa in sharran fa sharran wa in khairan fa khairan, idan sharri ka aikata zaka ganshi kamar yadda ka aikata shi, idan alkhairi ka aikata kuma zaka ganshi fiye da abin da ma ka aikata. Shi yasa duk harkokin da kake, ma'aikacin gwamnati ne kai, dan siyasa ne, dan kasuwa ne, malamin makaranta ne, na boko ne ko na islamiya, ka sani duk abin da kake wallahi Allah sai ya tambaye ka kai. A lokacin da ka takura dalibai, yana daga cikin cin amana ka rubuta dalibai jarrabawa mai wahala, kuma ka san me wahala ne, haka kawai dan ka wahalar da su. Al-Imam Allama Ibn Usaymin Allah mishi rahama yace na daga cikin cin amana na aiki ga malamin makaranta su dinga wahalar da yara haka kawai abin da ba a bukatar shi, wanda kuma na aikin malaman makaranta ne wasu daga ciki, amma zaka ga ba abin da zaka rasa dan ka sauƙaƙa musu. Ina fata an gane. Kuma babu abin da zaka samu dan ka wahalar da su. Idan ka taimaka wa yaro ko yarinya ta gama makaranta da wuri, ba abin da zaka rasa a rayuwa. Idan kuma ka wahalar da su, kawai so kake su fadi dan su wahala ko dan kar su gama makaranta, nan ma babu abin da zai kare ka a rayuwa. An fahimci wannan abin da kyau? Hasali wancan ma zaka samu lada, dan Allah na so ka zanto mai rahama, mai tausayi a cikin duk abin da zaka yi. Idan kai dan kasuwa ne, ka zamo mai saukin hali, albarka Allah zai sa maka. In ka zamo mai tsanani, kun ba abin da zai karo, dan a rayuwa gaba ɗaya albarka ake nema. A zamantakewa ne tsakaninki da makwabta, tsakaninki da yan uwanki, tsakaninki da kishiyanki ko ƴaƴan kishiyanki, ki zanto mai rahama, mai tausayi, mai jin tsoron Allah cikin duk abin da zaki yi ko cikin duk abin da zaka yi. Saboda me? Wakafa billahi hasiba, Allah zai yi hisabi, zai tambaye ka, komai mala'iku sun rubuce, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, duk inda kake akwai dakarun da Allah ya sa suna bin ka, suna rubuta duk abin da kake, kuma sai ya tambaye ka ranar gobe kiyama. Sai Allah ya ce ni
lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun wal
Ubangiji ce lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirrijali nasibun, maza suna da wani kaso na gado, mimma tarakal walidan, cikin abun da iyayensu biyu suka mutu suka bar musu. Wal aqrabun, ko kuma ƴan uwansu mafi kusa, shine wa ko kani ko ya ko kanwa. walin nisa'i nasibun, haka nan mata ma suna da kaso na gado min matar kal walidan, cikin abunda iyayensu suka mutu suka bar musu na gado, wal aqrabun ko kuma yan uwansu na kusa, yayye maza ko mata, ko kanne maza ko mata, mimma qalla komai kankantan wannan gadon da aka bari, yanda namiji ke da rabo a ciki haka mace take da rabo, au kasur ko kuma gadon mai yawa ne komai yawan shi, maza da mata kowa na da gado. Allah ya ce nasiban, wannan wani kaso ne da Allah ya ce a basu, mafrudan na wajibi. Kalmar mafrud ismul maf'ul ne da ta zo bi ma'anal masdar, ai nasiban wajiban, nasibi ne na wajibi na farilla da Allah ya ce a basu. Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin shi yake cewa nazala hadhihi al-aya, wannan ayan ta sauka ne fi Aws bin Thabit al-Ansari, akwai wani sahabi ana ce da shi Aws dan Thabit al-Ansari mutumin Madina, tufiya sai ya rasu, to a lokacin da Allah ya karbi rayuwar shi, wa taraka imra'atan, ya bar matan shi guda daya, yuqalu laha ummu kujja sunan ta kenan, wa thalatha banatin lahu minha, sannan ya bar yaya guda uku wanda suka haifa tare da wannan matan. Da shi Aws ibn Thabit al-Ansari ya rasu, ya bar mace guda daya da kuma yara guda uku. Fa qama rajulani huma abana ammil mayyit, sai waɗansu mutane guda biyu ƴaƴan baffan shi Aws suka zo, bi ma'ana lokacin da ya rasu bashi da mahaifi ko mahaifiya, sun riga shi rasuwa, bashi da ainihin kanne ko yayu ko bafanu ko kawunai, amma babban shi yana da yara guda biyu, to a wannan lokacin suna da gado, domin idan mahaifinka baya nan akwai ta inda faffanka zai iya cin gadonka, wan mahaifinka ko kanin mahaifi, idan shi ma baya nan ƴaƴan shi akwai ta inda za su iya cin gadonka. To sai suka zo suka kwashe dukiyan gaba ɗaya, basu bar mata komai ba, domin a lokacin jahiliya mata da yara ba sa gado, yaran ku ko da maza ne, haka yake a lokacin jahiliya, mace ba ta gado, haka yaro namiji ko mace ne baya gado kafin zuwa musulunci, kai har ma musulunci ya zo a lokacin da dokokin gado ba su sauko ba, domin duk abubuwan da annabi ya samu ana aikatawa na jahiliya, haka yi ta haƙuri da su har lokacin da ayoyi suke sauka suke hanawa. In ka ɗauki shan giya misali, annabi ya zauna shekara 13 a Makka yana wa'azi, amma bai ce a daina shan giya ba, saboda babu ayin da ta zo ta mishi magana akan a daina shan giya har aka koma Madina, domin shi musulunci dokokin shi ya zo ne da kaɗan kaɗan. Ina fata an gane, ba annabi na zuwa kawai aka fara azumi da sallah da zakka da hajji kar a sha giya kar ai kaza, in musulunci ya zo a haka da ba za a shiga ba, sai Allah dinga aiko abin da kaɗan kaɗan. Aka fara sallah sai da aka yi shekaru masu yawa kafin azumi ya zo, ba a fara azumin Ramadan ba sai bayan shekara 8 bayan hijira, saura shekara 2 annabi ya bar duniya. Haka aikin hajji ba a fara shi da wuri ba, haka hukuncin zakka da ire-iren waɗannan abubuwan. To haka nan kuma hana shan giya ko cin riba ko duk waɗannan ababen ɗaya bayan ɗaya aka dinga saukar da su. To a lokacin jahiliya harkar rabon gado kawai ƙarfe-ƙarfe ake, maza ne suke cin gado su yi abin da su ga dama, mace ba ta gado, ko mahaifiya ne ko mata ne ko ƙanwace ko waye, kawai ba su da gado, haka nan yara ƙanana ba su da gado. To shine sai su waɗannan ƴaƴan baffan shi wanda ya rasu suka hana matan komai, suka hana yaran ma komai, sai abin ya dame ta, sai ta je ta ambata annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya rasulullah, ga mijina ya rasu ya bar ni da yara guda uku, ƴaƴan baffan shi sun zo sun kwashe komai, ba abin da suka bar mana. Annabi sai ya shiru ya ce a kira su, da aka kira sai ya ce to ga abin da wance ta zo ta ci. To ka ce kware da gaske, ai shi gado ba a ba wa kowa sai wanda yana iya hawa doki ya je yaƙi. Mata da yara ba sa zuwa yaƙi, duk mutumin da baya sara ba a saran shi, baya suka ba a sukan shi, ba a gumurzu da shi a filin yaki, to wani gado za a bashi. Haka yara ma ba sa zuwa yaki, babu wani gadon da za a basu, dan ba sa kawo ganima. sai da aka kawo a basu. Annabi ya ji wannan maganar da ya shirme ci, amma kuma bashi da wahayi wata doka daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce shikenan ku je ke ma ki tafi, zan jira na ga me Allah zai aka wannan al'amari. Yana da yakinin Allah ba zai bar wannan zalunci ya ci gaba da tafiya haka ba, dan zalunci ne. Fa nazala hadhihi al-aya, sai wannan ayan ta sauka. Lirrijali nasibun, maza suna da kaso na gado. Mimma tarakal walidani, cikin abun da iyaye suka bar musu. Wal aqrabuna, ko yan uwa na kusa. Sai Allah ce walin nisa'i nasibun, haka su ma mata suna da kaso a cikin rabon gado. Mimma tarakal walidan, cikin abun da iyayensu ne suka bar musu. Wal aqrabuna, ko yan uwansu na kusa. Mimma qalla minhu, komai kankantan wannan gadon. Aw kasur, haka nan komai yawan shi. Dole a ba mata gado yanda za a ba maza, dole a ba yara gado yanda za a ba manya. Allah ce nasiban, wannan kason da Allah ce a basu mafrudan, wajibi ne, ba wai za a yi shi ne bisa ganin dama ba. Da wannan ayan malamai suke cewa babu addinin da ya kwata mace yanci kamar musulunci. Kafin zuwan musulunci, lokacin jahiliya, babu irin rashin mutunci da ba su aikatawa, amma musulunci ya zo ya kwata wa mace yanci. Amma a yau sai a samu wani solobiyo sakare ya zo, wai su ne masu kare yancin mata, wayil kuma ƙarya suke yi. Idan ka ɗauki hatta demokarasi kanta da ake magana, uwarta da ubanta ita ce Amerika. Ina fata an gane demokaradiyyar duniya gaba ɗaya a Amerika aka haife ta, ana aka rene ta, ana aka yaye ta, anan ta girma, daga nan aka watsa ta duniya. To an yi lokacin da a US mata ba sa voting, ba su da right na jefa ƙuri'a, da mata da bakaki. Idan kai baki ne ko namiji ne baka ciki, idan kai ba mutum bane ba. Ina fata an gane. Su baturawan American sun suka tsara wannan abu. Mace ko baturi ya ce, ko balarabi ya ce, ko baka ce, duka ba sa zabe, ba su da yancin jefa ƙuri'a. Haka nan bakake da maza da mata duka ba su da yancin jefa ƙuri'a. Har sai da mata suka dinga zanga-zangan bala'i a Amerika, har wuraren 1925 mata ba su da yancin jefa ƙuri'a. An fara demokrasin Amerika tun 1776, shekara kusan 250 a yanzu, amma an shekara kusan 150 mata ba su da yancin jefa ƙuri'a. Sai a yau wani ya tashi, wasu ne masu kare yancin mata, ya zo daga Amerika ko daga Ingila. Abinda suke so shine su raba mata da addininsu kawai. Hijabin da ke sawa a ce an takura ki. Akwai wanda ya ce mini, wai dan me za mu sa mata su dinga sa hijabi, bayan Afirka akwai zafi. Wallahi shi tambayin da ya min kenan. Sannan kasashen Laraba ma akwai zafi, amma dole a ce sai an sa hijabi. To kaga shi lissafin shi kenan. Ina fata an gane. To a karkashin wannan nake cewa, duk wanda zai zo ya ce miki wai zai kwata mata yanci, wallahi gari yake. Allah ya baki yanci a cikin Al-Qur'ani mai girma, ya baki yanci a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk aikin da namiji ya aikata aka bashi lada, irin shi ake ba mace, babu wani bambanci. Azumin namiji bai fi azumin mace lada ba. Kusan wannan abin da kyau. Sallan namiji bai fi sallan mace lada ba. Hasili ma akwai inda mata suke cin riban da maza ba sa cin riba. Idan namiji ya yi sallah a gida shi kadai, lada kwaya ɗaya za a bashi. Sai in ya je masallaci ya sallah cikin jami'i, zai samu lada 27 ko da 5 bisa sabanin ruwaya. Amma idan mace ta yi sallah ita kadai a gida, daidai take da wanda ya je masallaci namiji. Ina fata an gane. To saboda haka babu ta inda aka ce in namiji azumi za a bashi lada 100, mace lada 40 ko 60, ita ma 100 za a bata. Hasili ma wanda yafi wani tsoron Allah a cikin ladan shi yafi yawa. Wanda yafi dan Allah ladan shi yafi yawa. Babu wani abu a cikin ibada da aka ce idan namiji ya aikata ladan shi yafi na mace yawa. Duk ladan iri ɗaya ne. Saboda me? Dukkan su bayin Allah ne, shi ya halicce su, kuma yana son kowa. Duk inda yace kai kai kaza, nan mace kar ta yi kaza, akwai inda ita ma aka ce ta yi kaza, kai ma kar ka yi wani abu. Sai Allah ya ce ni,
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ
Allah ce wa idha hadara al-qismata ulul qurba. Allah sake magana akan rabon gado. Me yasa kuga ana cikin suratul nisa Allah yana ta magana akan rabon gado, rabon gado. Za mu kai wajen kwana uku muna magana akan rabon gado. Daga gobe za mu shiga ma yanda ake raba gadon karan kanshi. Babu wani abin da Allah da kanshi ya dauki nauyin yanda ake rabawa kaman gado. Saboda girman gado da kuma bala'in da ke cikin zaluntan ɗaya daga cikin magada. Malamai suka ce suratul nisa'i Allah ya yi ta maganan gado saboda galibi mata ake mutuwa bar su da marayu. Ina fata an gane. Maza sun fi yawan mutuwa. Abun akwai abun mamaki a ciki. Za ka galibi maza sun fi mutuwa su bar mace. Sama da a ce mace mijinta ya mutu. A sama da a ce kai namiji matar shi ta rasu. Kafin ka ga wani namijin da matar shi ta rasu, sai ka ga mata goma da mazajen sun rasu. Haka ne ko ba haka ba? Sannan maza ke zuwa yaki, su aka fi kashewa. In aka yi hatsari a mota ko jirgin sama za ka ga maza suka fi yawa wajen mutuwa. In an kai harin bom Allah ya kiyaye maza aka fi kashewa. Nan su ne a kasuwa, su ne a masallatai, su ne a kaza, su ne a kaza. To shi yasa da Allah yake magana akan tunda suran ta mata ce sai yake ta magana akan gado. To da kar a zalunce su, kar a zalunci kuma yaran da aka bar musu. Saboda rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce wa idha hadara al-qismata ulul qurba. Idan za a yi rabon gado sai wasu daga cikin ƴan uwa na kusa suka halarci wajen. Wal yatama ko waɗansu marayu na cikin anguwa, wal masakinu ko kuma waɗansu miskinai na cikin unguwa. Farzuquhum minhu. To ku azurta su daga cikin wannan gadon da za a raba. Ku dan dauki wani abu ku ba su a matsayin sadaka minhu daga cikin shi wannan gadon. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ku gaya musu magana, magana mai dadi. Ko bai kankanta abin da aka ba su sai a ce ku yi hakuri. Kun ga wannan dukiyar marayu ne, rabon gado za a yi, kar ku daina duk abin da aka ba ku. Kana ce da me kuka zo, kun zo kwadai, kun zo ka a kaulan ma'rufa, magana mai dadi. To wannan ayan malamai sun yi sabani akan ta. Wasu malamai suka ce wannan ayan an shafe hukuncin ta. Ya za a ce a zo rabon gado wani ya zo kallon a dauka a bashi kawai dan shine miskini. Ina fata an gane. Suka ce ba abinda ake dauka a ba wani sadaka a cikin dukiyar rabon gado. Amma zance mafi inganci shine malamai suka ce ayan ba soke hukuncin ta ba. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito asar a cikin littafin shi daga Abdullah bin Abbas annahu qala fi hadhihi al-aya hiya muhakkamatun wa laysat bi mansukhatin. Yace hukuncin ta yana nan yana aiki har tashin duniya ba shafe hukuncin ta ba. Wa fi riwaya qala ibn Abbas inna nasan yaz'umuna anna hadhihi al-aya nusikhat. Abdullah bin Abbas yace waɗansu mutane suna riye cewa an shafe hukuncin wannan ayan. La, yace ba haka bane ba. Wallahi ma nusikhat, yace na rantsa da Allah ba shafe hukuncin wannan ayan ba. Walakin naha mimma tahawana bihin nas, sai dai yana daga cikin ayoyin da mutane suke sakaci wurin aiki da su. Wa qala Abdurrazzaq As-Sun'ani, Imam Abdurrazzaq mai littafin Al-Musannaf ya ruwaito daga Ibn Jurayj yace anna Abdullah ibn Abdurrahman bin Abi Bakr as-Siddiq. Akwai jikan sayyidina Abu Bakar mai suna Abdullah dan Abdurrahman. Abdurrahman wa yake a wurin nana Aisha a lokacin da baban shi ya rasu. Kasama mirasa abihi Abdurrahman, shi da kanshi ya raba gadon saboda shi ma malami ne. Da ya zo rabon gadon wa Aisha hayyatu, Aisha kuma tana raye bata rasu ba. Sai ce falan ya dafi dali miskinan wala za karabatan illa atahu min mirasi abihi. Babu wani miskini ko wani dan uwa wanda baya cikin masu cin gado da ya zo wajen wannan rabon gadon faci ya dauki wani abu ya bashi. Watala hadhihi al-aya, sai ya karanta wannan ayan. Allah ya ce wa idha hadara al-qismata ulul qurba. Idan aka zo rabon gado sai waɗansu ƴan uwa suka zo kallon rabon gado, ƴan uwan da ba sa cikin waɗanda za a ba su gado. Wal yatama, ko marayu a cikin anguwa. Wal masakin, ko kuma talakawa. In an ce masakin ko miskini ana nufin mabukaci. ba kamar yadda waɗansu suke dauka in an ce miskin ana nufin kuturu. Ina fata an gane ba haka abun yake nufi ba. Wai wani yake ba da labari yace wai wani kuturu da makaho suka yi fada an ba su sadaka su raba, sai shi kuturin yace ai shi makaho ma haramun yake ci. Dan Allah ce inna masadaqatu lil faqara'i wal masakin, ai sadaka fakire da miskina ake bawo, al masakin kuma sune kutare. Sai makaho yace ai to Allah ce walakar mananna, eh da waɗanda muka manna idon su. Wannan kawai ya faɗa ne, ba haka ma'ana ayin take ba. An gane ko? Akwai masu fassara aya yanda kawai ce dace da Hausa, kawai sai gina ta haka. Ko walakar mananna ita ce ayan makafi. To anan malami suka ce ya halatta a wajen rabon gado idan dukiyar tana da yawa, waɗansu mabukata da suka zo kallo a ɗauki wani abu a ba su komai kankantar shi. Amma in dukiyar ba ta da yawa gaskiya bari yafi, don hukuncin musahabi ne, ba wajibi bane sai an yi haka. Idan ba a yi ba babu komai, domin zance mafi inganci kamar yadda ruwaya ta zo daga Ikirma daga cikin sahabbai da su Abu Malik da sauransu, hukuncin nan fa mustahabbi ne. Ina tuna wata ran a Kano mun je wani rabon gado da ni da wani daga cikin malamai wanda bana so na kira sunan shi da kuma wani babban alkali, sai aka samu za mu taimaka wa alkalin wurin rabon gado. To an zo an fara wannan rabon gado, sai shi malamin, malamin mu ne, babban malami ne, sai ya dauka zace kai wani gashi, sai ya dauka za kai wani gashi. Alkali ce akar makalla kana ta raba kudin mutane, yace Allah yace wa idha hadara laki samata ulul qurba, sai karanta wannan aya. Ai Allah yace in za a raba gado yan kallo suka zo ma a basu, yace wa ga ya maka dan kallon ka san talaka ne ko me kudi ne, kuma a cikin wanda suke gun akwai wanda ba talaka bane ba, kowa ya dinga bashi. To shine da muka calling attention din malam, muka ce a ayin fata ce wal masakinu ne, da miskinai da marayu da kuma ulul qurba talakawa. Alayi halin wannan hukuncin amfanin sanin sa shine, koda wata ran kin ga wani yayi ko kin ji an ce wani yayi kici ai ya halatta, to amma abinda za a bayar kenta a bada abinda yake ba, shi yasa ki galibi ake bada kaya sai a dau kayan sawa a dinga rabawa mutane. To ya shiga cikin wannan aya. Amma ka dau kudi ka bayar, wallahi sai an yi rigima da kai, magadan ma ba za su yadda ba. Dan yau muna cikin wani zamani ne da akan kudi komai za a yi. Akwai mutumin da ya rasu ya bar kudi naira biliyan, sabar kudi fa biliyan daya. Kun san nawa ne biliyan kuwa? Shine miliyan sau dubu. Miliyan dubu shine biliyan daya. To sai wani ya zo shi abokin wanda ya rasu ya ce ai ina bin shi bashin miliyan 40. Kuma da gaske yake, ga takaddu, ga agreement, ga shaidu. Aka kira lauyan mai kudin aka tambaye shi, yace tabbas haka ne, da ni aka yi wannan abu. Abokan mutumin sun sani, kowa ya sani. Ƴaƴan mutumin suka ce wallahi ba za a biya ba, in kun je lahira za ku daidaita a ce. Wallahi ƴaƴan da ya haifa suka ce san ba su yadda a biya ba, haka kawai a cire mana miliyan 40. To kaga anan, na farko akwai rashin imani na su ƴaƴan, kuma shi uban wallahu alam kila bai ba su tarbiyya ta addini ba. Inda ba su kyakkyawan tarbiyyan addini, wallahi ba za su yi wannan abun ba, kila tsabar boko kawai ya ba su. Amma addini kan ba ruwansu ne shi, wanda farko in mutum ya mutu abinda ya kamata a fara a biya masa bashi. A farkon musulunci fa in mutum ya rasu annabi ya ce ana bin shi bashi, aka ce eh za a biya babu, annabi ya ce sallu ala sahibikum, shi ba zai mishi sallah ba saboda girman bashi. Sai daga baya, bayan musulunci ya yi karfi, an samu arziki, an samu ganima, annabi ya ce duk wanda ya rasu ana bin shi bashi, kuma ƴan uwan shi ba su da kuɗin da za su biya bashin, fa alayya, to yana kaina, annabi ya ce ni zan biya mishi. To saboda haka baji tsoron Allah wajen biyan bashin duk wanda ya rasu, komai yawan bashin ko koda dukiyar gaba ɗaya zai kare, to ya zama wajibi a biya mishi wannan bashin nashi. Sai aya ta ƙarshe,
wa وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
وبنجيجة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا الذين لو تركوا من خلفهم ذرية متانن دا suna jin tsoron idan suka bar ƴaƴan su ko matan su di'afan ƴaƴan da suke kanana raunana wanda basu girma ba khafu alaihim suna jin tsoron a cutar da su bayan sun mutu ko ba za a musu adalci ba wal yakhsha su ba su ji tsoron cutan ƴaƴan waɗansu su ji tsoron hada kai da su a zalunci wani maraya. Abinda wannan ayin ke nufi shine yanda baka son in ka mutu a zalunci danka ko yarka ko yanda baka son in kin rasu a zalunci yarki ko danki kike tausaya musu to dan me ba za ka ji tsoron zaluntan dan wani ko ba za ka ji zaluntan tsoron zaluntan wani maraya ba. Allah ya ce yanda kake jin tsoron a zalunci naka kai ma karka zalunci dan wani ko kuma a hada kai da kai a zalunci dan wani ko kuma kaga ana zaluncin ba za ka hana ba. Allah ce falyattaqullaha ku ji tsoron Allah a cikin sha'anin marayu ku kiyaye dokokin Allah wal yaqulu qawlan sadida su faɗi magana daddada magana wacce ta dace da shari'a. A ƙarƙashin wannan ayan Allah na jan hankalin mu cewar yanda in ka bar duniya kake ta tunanin ƴaƴanka ko matanka ko yanda in kin bar duniya kina tunanin yaranki kar a zalunce su haka ke ma ki ji tsoron Allah wajen kula da marayun waɗansu. Falyattaqullah ku tsare dokokin Allah wal yaqulu qawlan ku dinga faɗan magana sadidan magana wacce ta dace da shari'a. Sakamakon idan mutun ya dinga magana sadidan ita ce wacce akwai adalci a ciki babu ƙarya babu gazafi babu kuma kage sannan kuma ta dace da shari'a shine qaulan sadidan. Allah ce alladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan
ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih
lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man
Allah ci ya ku masu imani ittaqullah ku ji tsoron Allah ta hanyar kiyaye dokokin shi yinayi bari na bari sannan wa qulu qawlan sadida ku dinga faɗan magana wacce ta dace da shari'a magana ta adalci. Idan kun yi haka ga abin da za ku samu yuslih lakum a'malakum Allah zai kyautata muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai kuma gafarta muku zunubanku. Duk lokacin da kake faɗan gaskiya kake magana ta adalci ko da baka son mutum in zaka bada labari kanshi ka faɗi gaskiya komai ran da kake son mutum kar kai ƙarya don wurin kare shi in ka ginu akan haka to Allah zai kyautata maka aikinka zai baka lada mai yawa wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta maka zunubanka. Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasula duk wanda bi Allah da manzo ya musu da faqad faza hakika ya rabauta fawzan aziman rabo mai girma shine aljanna kenan. Duk wanda yau Allah da yau manzon Allah da sakamakon da zai samu shine aljanna ranan gobe kiyama. Allah ka samu a ciki lokaci yayi nan ya kamata mu tsaya sai Allah kai mu gobe abinda na faɗa na dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya mana afuwa. Akwai waɗanda suka rubuto tambayoyi da yawa sai Allah kai mu gobe za mu karanta kuma mu sa addu'a insha Allah. Ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau ya Allah ka sanya albarka cikin rayuwarmu ya Allah ka sanya albarka cikin gidajenmu ya Ubangiji ka tsare mu daga dukkan sharri ya Allah ka amsa mana ayyukanmu ya Allah ka yaye mana kuncin rayuwa da muke ciki a wannan ƙasa da talauci da musiba da hau da bala'i da tsautsayi da hasara Allah ka yaye mana shi ya Ubangiji ka ba mu zaman lafiya, ya Allah ka sanya albarka tsakanin mazaje da matayensu, ya Allah ka sanya albarka tsakanin yaya da iyayensu, Allah ka sanya albarka cikin yan kasuwanmu da ma'aikatan gwamnatin mu waɗanda suke neman aiki, Allah ka ba su dalibai masu jarrabawa, ya Allah ka ba su ikoncin jarrabawa, malamai Allah ka musu albarka, rikicin da ke tsakanin gwamnati da asu Allah ka daidaita su, a dawo makaranta dan a ci gaba da karatu. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhill man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ghfir lana wa liwalidina ولل مؤمن يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.